sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 14 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, an kaiwa kasar Ukraine gagarumin harin kutsen yanar gizo, inda take wa 'yan kasar gargadi da su yi takatsantsan da lamarin kuma za su ga mafi muni, yayin da kasar Russia da take girke dakarunta 100,000 a kan iyakar makwabciyarta ta saki hoton talabijin a yau Juma'a na ƙarin sojoji da suke atisayi. A yau Juma'a kuma Koriya ta Kudu ta ba da rahoton cewa Koriya ta Arewa ta kaddamar da makamai da ake ganin ƙarin wasu makamai masu linzami na ballistic ne, gwajin makamai na uku da Pyongyang ta yi a cikin wannan sabuwar shekara. Kana yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana ba da shawarar amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar COVID-19.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya wani sabon rahoton binciken kanana da matsakaitan sana'o'i na ƙasa na shekarar 2020 da wasu hukumomin ƙasar suka fitar ya nuna yadda annobar corona ta yi wa tattalin arzikin ƙasar ɓarna.
Gari ko ina an buɗe an fito, to yanzu gwamnati kuma ya kamata ta shigo yanzu. Ni shawaran da zan bari kenan, ta shigo yanzu ta taimaka wa ƴannan na can ƙasa-ƙasa da jari mai tsoka, sai su sayi kayan aiki.
A jamhuriyar Nijar kuma masu aikin jigila sun koka a game da tsayawa harkoki bayan da hukumomin sufuri suka rufe iyakar ƙasar da Mali, wacce ƙungiyar ECOWAS ta kaka ba wa takunkumi.
Kamfanoni da dukkan abin da ya shahi tattalin arziki na ƙasashenmu zai samu lahani, kuma ma'aikatan da ke aiki da namu da na sauran dangin namu da sauran societin da ke na Mali da na Nijar cikas ga tahiyyar aikinsu.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. An kaiwa kasar Ukraine gagarumin harin kutsen yanar gizo, inda take yi wa 'yan kasar gargadi da su yi takatsantsan da lamarin kuma za su ga mafi muni, yayin da kasar Russia da ta girke dakarunta 100,000 a kan iyakar makwabciyarta ta saki hotunan talabijin a yau Juma'a na ƙarin sojoji da suke atisayi. Wannan lamarin na faruwa ne bayan rashin cimma wata yarjejeniya a tarukan da suka gudanar tsakanin Russia da kasashen yamma da suke tsoron Moscow za ta iya kai sabon hari a kan ƙasar da ta taɓa mamayewa a shekarar 2014. Kaɗa gangar yaƙi ya bayyana ƙarara, in ji wani babban jami'in diflomasiyyar Amurka. Russia ta musanta niyyar kai hari a kan Ukraine, amma kuma ta ce tana yiwuwar ta ɗauki wani matakin soja da bata yi ƙarin bayani ba idan ba a cimma buƙatunta ba, ciki har da alƙawarin da NATO ta ɗauka na ƙin saka Kyiv a ƙungiyar. Hukumomin Ukraine suna gudanar da bincike akan wannan gagarumin harin kutsen yanar gizo da ya afkawa ma'aikatan gwamnati, ciki har da ma'aikatan harkokin wajen ƙasar da jami'an majalisar zartarwa da kuma majalisar tsaron ƙasa. A yau Juma'a, Koriya ta Kudu ta ba da rahoton cewa Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami da ake ganin wasu makamai masu linzami na ballistic ne, gwajin makamai na uku da Pyongyang ɗin ta yi a cikin wannan sabuwar shekara. Kaddamarwar na zuwa ne sa'o'i bayan kashedin ma'aikatan harkokin wajen Koriya ta Arewa akan ɗaukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da Amurka ta ɗora mata game da gwaje-gwajen makamanta na baya. Ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu, wadda ke sa ido sosai akan gwaje-gwajen makaman, ta ce Arewa ta harba wasu makaman ballistic masu cin gajeren zango daga lardin Pyongyang ta Arewa yau da rana. Tun da fari ne dai kamfanin dillancin labaran Japan na Kyodo ya bada labarin cewa gwajin ya hada da wani makamin ballistic da ya fada a wani yankin gudanar da ayyukan tattalin arzikin Japan. Sai dai ba iya fayyace dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin rahotannin Japan da Koriya ta Kudu ba. A wannan mako, Amurka ta fitar da kakkausar suka fiye da yadda ta saba yi akan harba makaman da Koriya ta Arewa ke yi. Ta kuma kaka ba takunkumai na bai daya akan wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da ta yi zargin suna taimakawa wajen sayo kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana ba da shawara amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar COVID-19. Magungunan sun hada ne da baricitinib da kuma sotrovimab. An ba da shawara sosai akan amfani da baricitinib akan masu tsananin fama da COVID-19 ko kuma suke cikin mawuyacin hali, inji WHO. Ta ce maganin sotrovimab magani ne da ke taimakawa garkuwar jiki. Ana ba da shawara amfani da shi bisa shari'i akan waɗanda COVID-19 bata yi tsanani a kansu ba, ko matsakaicin rashin lafiya waɗanda ke cikin haɗarin zuwa asibiti. A hali da ake ciki kuma, Prime Minister Sweden ta kamu da cutar COVID. Mai magana da yawu Magdalene Andersson ya ce gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar bayan gwajin gaggawa, kana Prime Minister za ta gudanar da ayyukanta ne daga gida. Sweden, kamar sauran kasashe da yawa a duniya, tana fuskantar barkewar nau'in Omicron mai saurin yaɗo. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Juma'a cewa ta tattara alƙaluma na mutane miliyan 320 da 500,000 da suka kamu da COVID-19, kana wasu sama da miliyan 5 suka mutu da cutar. Cibiyar ta ce an riga an bada allurar rigakafi biliyan 9 da miliyan 500.
Jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Hukumar kula da ƙananan masana'antu tare da haɗin gwiwa da hukumar ƙididdiga ta ƙasa sun ƙaddamar da rahoton binciken ƙanana da matsakaitan sana'o'i na ƙasa na shekarar 2020. Wannan rahoto ya bayyana irin ɓarnar da cutar coronavirus ta yi wa tattalin arzikin ƙasar, ko da yake an ɗan samu nasarori a tafiyar da wasu ƙananan masana'antun, amma wasu 'yan kasuwa sun ce ba tafiyar da shirin daidai ba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta halarci ƙaddamarwar, ga rahoton da ta aiko mana.
Rahoton da ke zama irinsa na hudu tun daga shekara 2010 kuma duk shekara uku ake sabunta shi, ya nuna cewa an samu karuwar arziki a matsakaitan masana'antu har kashi 96 cikin 100 daga shekara ta 2017 zuwa shekara 2020. Amma kuma an samu raguwar girman tattalin arziki a ƙananan masana'antu, wato GDP, da kashi 3.5 cikin 100. Rahoton ya nuna cewa matsaloli na tsaro da kuma na cutar corona ne suka kawo wannan raguwar. To sai dai kuma an samu ƙarin yawan waɗanda wannan tsari ya taimaka mawa wajen samun ayyukan yi. A shekara 2017 mutane miliyan 59 ne aka ɗauka aiki, amma a wannan rahoton na shekara 2020 an gano cewa mutane miliyan 61 ne suka samu ayyukan yi. Alhaji Dukka Umaru Radda shine shugaban hukumar kula da ƙananan masana'antu ta ƙasa.
Abun da yake nunawa a nan shine ya nuna cewa an samu increase, an samu ci gaba na yawan mutanen da take ɗauka. So wannan ya nuna cewa wato su waɗannan 'yan ƙananonin sana'o'i yawancinsu wasu sun mutu sun ragu su babu su, amma kuma matsakaita su kuma sun ƙaru. Wannan ƙaruwar kuma ya alaka ne akan cewa su dama sun fi ɗaukan ma'aikata da yawa aiki, sannan kuma su sun samu yawancin abubuwan da gwamnatin tarayya ta kawo su saboda matsalar wannan COVID-19 da aka shiga, waɗanda suka hada da wannan loan da aka bada na COVID-19, tallafi da CBN ta bada, da kuma bashin da National Microfinance Bank ta bada, da kuma wannan MSME Survival Fund wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro da shi wanda yake wajen miliyan 75,000, wanda duk tallafi ne.
A lokacin da take tsokaci akan wannan rahoto da aka fitar a game da nasarar da aka samu a harkokin gina ƙananan ayyuka a ƙasa, wata 'yar kasuwa Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta yi bayani kamar haka.
Gari ko ina an buɗe an fito, to yanzu gwamnati kuma ya kamata ta shigo yanzu. Ni shawaran da zan bari kenan, ta shigo yanzu ta taimaka wa ƴan nan can ƙasa-ƙasan da jari mai tsoka, sai su sayi kayan aiki. Wasu sabulu suke, wasu za su yi garin tuwon masara, wasu za ta yi garin dawa, wani sabulun wanka, mata ma maganin sauro. Ba abinda ba a sarrafa yanzu, abubuwan da matan mu da samari da maza magidanta da mata da suke sarrafawa, in aka fara lissafa su sun fi 1,000. To kowanne aka babba su irin wannan tallafin, suka je suka sayi kayan aikin nan, suka sarrafa, kan sai su kai kasuwa sai kuɗi ya shigo. Kuma yawanci wayannan ma'aikatan su duk ba sa fin mutum 1-5.
To sai dai shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasa Simon Hari ya yi bayani ne akan hanyoyi da ake bi domin gano yadda za a kawo wa ƙananan masana'antun ɗauki na dindindin.
Manufar wannan kididdigan shine mu san yawan ƙananan jari da kuma manya-manyan jari a Najeriya gabaki ɗaya, domin in mun san yadda suke raye to babu shakka za mu iya ba ma gwamnati shawara domin ta bullo da hanyoyin da za ta inganta su domin su yi tafiya daidai da ya kamata.
Rahoton ya ƙara jaddada cewa ƙanana da matsakaitan kamfanoni da ke aiki a ƙasar nan sun ragu da kimanin miliyan 1.88 zuwa miliyan 39.65 a shekara 2020, idan an kwatanta da miliyan 41.54 a shekara 2017. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Madina Dauda ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Hukumomin kasar Namibia sun ce dubban 'yan kasar Angola da suka shiga kasar a bara domin kaucewa fari a kasarsu sun fara komawa gida yayin da ake samun ruwan sama. Hukumomin sun faɗa a wannan wata cewa jarirai 18 'yan kasar Angola da iyayensu suka arce wa yunwa sun mutu a nan Namibia da tamuwa. Daraktar kiwon lafiya mai riko a yankin Omosati da ke arewacin Namibia, Dr. Francina Ananias, ta ce galibin bakin hauren Angola sun isa kasar ne a cikin mummunan yanayi da ya kai ga mace-macen jarirai da dama da suke tare da iyayensu domin neman abinci da ruwa. Ta ce mun tantance su domin tabbatar da ko suna fama da tamuwa, a don haka mun ba su magunguna da muke da su ko za su murmure, amma kuma abin takaici wasu suka mutu. Gwamnan yankin Omosati Ignace Enjala, wanda ya kula da komawan bakin hauren Angola cikin Lumana, ya ce ruwan sama da aka samu a wannan lokacin ya ba su kwarin gwiwar komawa gida domin yin noma. A Namibia da Angola, matsalar yunwa a karkara da birane na ci gaba da karuwa. Annobar COVID-19 da fari da kuma sauyin yanayi suna kawo wa waɗannan ƙasashen cikas wurin cimma muradun karni na Majalisar Ɗinkin Duniya. A ƙarshe, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a jiya Alhamis cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana gwagwarmaya da lokaci domin hana miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan faɗawa cikin tsananin matsalar tattalin arziki da kuma na jin kai. An rasa rayuwa mai inganci a faɗin ƙasar. Sama da rabin al'ummar Afghanistan yanzu suna dogara ne akan taimakon ceto rayuwa, Guterres yana faɗa wa manema labarai a helikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce idan kasashen duniya ba su taimakawa kasar ba, to kowane mutum namiji ko mace da ma yara a Afghanistan ka iya fuskantar tsananin talauci. Ya ce lamarin na ƙara zama mai matukar muni, har ma iyaye suna sayar da jariransu domin samun abin da za su ciyar da sauran yaransu. Kana asibitoci sun batse da yawan yara masu fama da tamowa. Kiran na Guterres na zuwa ne uni biyu bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da gidauniyar karo-karo akan aikin jin kai mafi girma a tarihi ta neman sama da $5 billion domin taimakawa mutane miliyan 28 a cikin Afghanistan da kuma kasashe biyar masu makwabtaka da ita a cikin wannan shekara. A bara, Majalisar Ɗinkin Duniya da kawayenta sun taimakawa sama da mutane miliyan 18 a faɗin ƙasar. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babban abin da ya haddasa kalubalolin da kasar ke ciki shine rushewar tattalin arzikin Afghanistan, wanda ya kashe ni a baya cewa kar a kyale shi ya rushe. Guterres ya ce dole ne a farfado da babban bankin kasar kana taimaka masa da kuma neman hanyar sake ma Afghanistan kudadenta da kasashen waje bisa sharadi.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, masu aikin jigila sun koka a game da tsayawar harkoki bayan da hukumomin sufuri suka rufe iyakar ƙasar da makwabciyarta wato Mali, wacce kungiyar ECOWAS ta kakaba wa takunkumi da nufin matsa lamba ga gwamnatin Kanal Asim Gota ta gaggauta shirya zaben da zai ba da damar maida mulki a hannun fararen hula. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Gwamnatin motocin bus-bus na kamfanonin jigilar fasinjoji da manyan motocin dakon kaya ne ke kai da kawo a kowace rana tsakanin kasashen Nijar da Mali. Ba idan tarin motocin hayar da jama'ar kasashen biyu ke amfani da su, sai dai wannan hada-hada ta tsaya ce sakamakon matakin ladabtarwar da kungiyar sai da yawo ta dauka akan hukumomin Mali da take zargi da saba alƙawarin shirye zabe. Tunda dai wannan mataki ya fara damun kamfanonin sufuri, kamar yadda shugaban kamfanin Al-Izza Transport Muhammad Bakai ya bayyana mana.
Gaskiya ne mun dakatar da wannan aikin bisa ga yanda ka'ida ta ce. Duk kamfanoni da duk abin da ya shahi tattalin arziki na kasashen mu zai samu lahani, kuma ma'aikatan da ke aiki da namu da na sauran dangin namu da sauran societies da ke na Mali da na Niger cikas ga tahiyyar aikin su. Kuma muna fata ga Allah, Allah ka muna wannan saukin wannan abun, a samu wata mahita cikin gogawa don ya zamanto kan mutane su wahala cikin wannan abu.
Ko baya ga koma bayan da fannin tattalin arziki ka iya fuskanta sanadiyar wannan mataki, ana ganin illolinsa na iya shafar dangantakar al'ummomin Mali da makwabta.
Kasashen da ake cewa na sidiyawo, babu kasar da ta yi hulda sosai da Mali kawai Nijar. Suna dai ne ya raba mu da Mali. Yanda kuka san Nijar da Najeriya, to Mali da Nijar suna dai ne ya raba su. Mutanen da ke da koyin nan a Nijar su ne a Mali, su ne mu da Mali duk a tahiya guda ne. Kenan duk abin da zai taba Mali ya taba.
To amma maga takardar ofishin ministan sufuri Attau Zakawanu na cewa wajibi ne Nijar ta mutunta tsarin bai daya da kasashen yankin Afirka ta yamma suka cimma. Saboda haka ya buƙaci jama'a ta yi haƙuri da yanayin da aka shiga a yau.
To ka san in kana cikin kungiya, kayan raba duk abin da kungiya ta dauka, duk kun da ta dauka kai ma kana ciki. Yanzu dan Mali da ke nan Nijar ba iya ketare wannan boda tsakanin mu da Mali ya koma kasar shi, ba ya da tunda arihi boda ko ta sama ko ta kasa. Kuma mu ma mutanen mu ba su iya tawar ga Mali su komo nan gida, kuma daga nan su tashi sai Mali mutanen mu ba yiwa.
Ko da yake matakin na sai da yawo bai shafi kananan jiragen soja ba, ministan tsaron kasar Nijar Alkasim Indatu wanne ya tunatarwa akan haka ya aike da wasiƙa zuwa ga hukumar kula da filayen jiragen sama domin sanar da ita cewa a nemi izinin gwamnatin Mali kafin baiwa kowane jirgin da ya tashi daga Nijar damar ratsa sararin samaniyar kasar ta Mali. Yayin da gwamnatin rikon kwariyar Gina Konakiri ta yi watsi da matsayin na shugabannin kasashen yammacin Afirka, tana mai cewa iyakokin kasar buɗe suke ga kowa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da Amurka da Rasha suka haɗu a wannan mako don tattaunawa a Geneva, makomar tsaron nahiyar Turai shine batu da aka sa a gaba. Koda yake Amurka ta ce haɗin kan da ke tsakaninta da ƙawayenta da ke tsallakin tekun Atlantika na nan daram. Yau wannan dambaro siyasa za mu tattauna a kai a cikin shirin na duniyar Amurka, wacce ta haɗa da Amurkar, Rasha da ta jibge dakarunta a kusa da Ukraine, da yadda ƙasashen Turai ke yi wa wannan mataki kallon hadarin kaji. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, to kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Rasha ta jibge ɗaruruwan dakaranta kusa da kan iyakarta da Ukraine, yayin da hukumomin Moscow ke korafin cewa ƙungiyar tsaro ta NATO na tattaro dakaranta a gabashin nahiyar Turai, inda hukumomin na Moscow suka gargaɗin cewa akwai yiwuwar a gwabza faɗa. Yayin da ake kai wannan ruwan rana, hukumomin Washington da na Moscow sun gana a Geneva a wannan mako, sai dai an ƙi gayyatar ƙungiyar tarayyar Turai, lamarin da ya fusata ta. Joseph Borrell shine wakilin kungiyar ta EU a fannin harkokin wajen kungiyar. Yace dangane da wannan tattaunawa, ai ba bangarorin biyu lamarin ya shafa ba. Ba wai Amurka da Rasha ne kadai ba. Idan kana so ka yi magana akan tsaron nahiyar Turai, dole ne ka hada da ƴan nahiyar a zaman tattaunawar. To sai dai a ganin mai fashin baki Liana Fix, har yanzu akwai sauran lokaci da za a iya daidaita tafiyar. Tace matsala a nan ita ce, tun a tattaunawar da aka yi a shekarar 2014 a lokacin da rikicin na Ukraine ya barke, ba a saki kungiyar nahiyar Turai ba. A wancan lokacin an sa Jamus da Faransa, amma babu wani wakilin kungiyar tarayya ta Turai. Abin tambaya a nan shine, shin wane ne mai karfin iko, mamba a kungiyar ko ita kanta kungiyar ta EU? Sana bangare ɗaya kuma, Moscow ba ta ba kungiyar ta nahiyar Turai wani muhimmanci.
And on the other hand, in Moscow, the EU is not taken seriously yet.
To ita dai Faransa ita ke jagorantar wani yunkuri da kungiyar ta EU ke yi, wanda ya nuna damuwa kan muhimmancin NATO a wajen Amurka. Hukumomin Paris sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin na kokarin ya mayar da kungiyar ta EU saniyar ware. Jean-Yves Le Drian shine ministan harkokin wajen Faransa.
Il a peu de considération sur l'Union européenne.
Yace baya mutunta kungiyar tarayyar Turai. Ya kuma kudura aniyar sai ya kawo cikas a hadin kan kungiyar, wacce hadin kanta ke kara karfi. To a cewar mai fashin baki Petro Bukovsky, hukumomin Moscow har ila yau na kokarin su ga cewa sun kasara hadin kan da ke tsakanin kasashen da ke bangarorin tekun Atlantika. Yace Rasha na amfani da wannan tattaunawa don ta lalata amintakar da ke tsakanin Amurka da kasashen nahiyar Turai, ta hanyar nuna cewa Amurka na kokarin ta ware yankin nahiyar Turai wajen tattaunawa kan abin da ya shafi tsaranta da kuma tsare-tsarenta. To sai dai a cewar kwararriya Liana Fix, mai yiwuwa kungiyar ta EU ta gaza yin kwarjini a idan hukumomin Moscow idan har ba ta da dakarunta. Amma kuma tana da muhimmiyar rawa da za ta taka. Ta ce idan kungiyar ta tarayyar Turai da Amurka suka yi tunanin su saka takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha in har ta mamaye Ukraine, kungiyar ta EU ce za ta gabatar da yadda takunkuman za su gudana, tare da gabatar da matsayin da dukkan mambobin kungiyar suka cimma. A halin da ake ciki bayan tattaunawar da aka yi tsakanin jami'an NATO da na Rasha a ranar Laraba, Amurka ta ce kan kawayenta da ke tsallakin tekun Atlantika a haɗe yake. Wendy Sherman ita ce mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ta ce ina ga ɗaya daga cikin abubuwan da Rasha ta yi wanda ba ta sani ba shine ta haɗa kan dukkan nahiyar Turai, kungiyar tsaro ta NATO da ma waɗanda ba mambobi a kungiyar ba, waɗanda suke da aƙida da buri iri ɗaya wajen samar da mafita ta diplomasiya. Aƙalla ƙasashe 21 a nahiyar Turai mambobi ne a kungiyar ta NATO, amma duk da wannan fushi da suka nuna, kamar yadda wasu masu fashin baki ke faɗa, sun fahimci cewa dunkulewar su wuri guda shine ginshikin da zai tabbatar da tsaro a nahiyar. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma Harry Ridgewell, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Fatima Musa Wada tare da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada, Barikin Ladi, jihar Plateau a Najeriya. Suka ce salam biyoyi Hausa, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka, amin. Tabbas ko shakka babu cafke wasu mutane masu cin naman mutane a jihar Zamfara. Wallahi haka abu ne mai kyau. Adan haka muna matakar jinjinawa jami'an tsaron jihar ta Zamfara, Allah ya ci gaba da basu nasara akan masu cin naman mutane a jihar su ta Zamfara. Amin, summa amin. Sako na gaba ya fito daga Kawu Meruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga. Suka ce taron da matasa a kasar Masar suka gudanar domin tattaunawa kan sauyin yanayi akan abun ajinjina musu ne, kuma ya kamata sauran matasa su koyi da su. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Sai sako daga Hassana na hali da Balkisu matar Garba na hali Kamba suka ce biyoyi Hausa muna ƙara jinjina gare ku a kullum bisa namijin ƙoƙarinku. Mu al'umma Afirka na ƙara sanar da mu halin da duniyarmu take ciki a kullum. Fatanmu dai Allah ya ƙara yi muku jagora a kan aikinku. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ngwaka Rufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya da ke salam biyoyi Hausa. Dan Allah ku bani dama in kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da taimaka ya kai agajin gaggawa ma hukumar ƴan kwana-kwana na jihar Bauchi da motocin kashe gobara, domin a gaskiya hukumar tana buƙatar kayan aiki ganin yadda motocin duk sun gaji, wasu ma sai an tura su kafin su tashi. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da ta dace. Sako daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zurmi suka ce muna kira ga jami'an tsaron Najeriya ya kamata su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun kwato kananan hukumomin jihar Borno biyu da ke hannun ISWAP domin samarwa al'ummar yankunan walwalar rayuwa. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce a inda gangar siyasa ta fara ƙara a Najeriya inda muka ga 'yan siyasa sun fara ziyartar talakawa, to yana da kyau dai mu zamo masu zurfafa tunani domin gudun sake fadawa irin ramin da muka fada a baya, domin dai tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma idan miliyan za a yi ba za a fito ba. Sako daga Usman Shitu Mahuta yake janye haramcin amfani da Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi bayan cin mai yarjejeniya da kamfanin ya yi daidai, domin hakan zai sake ba wasu damar amfani da kafar wajen ci gaban kasuwancinsu. Sannan matakin da Twitter ta ce za ta ɗauka wajen baiwa gwamnati haɗin kai domin magance matsalolin tsaro ta hanyar daƙile yaɗa labaran ƙarya da ka iya tunzura tashe-tashen hankula, shi ma wani abin a yaba ne. Da fatan Allah ya kawo mana daidaiton lamura a ƙasarmu Najeriya, amin. Sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Nuna buƙatar ƙabilar Ibo na mulkin Najeriya a zaben 2023 mai zuwa, a gaskiya da wuya haƙar su ta cimma ruwa. Muddin matasan ƙabilar Ibo da ma wasu daga cikin dattawan ƙabilar ba su ɗau Najeriya a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baballe a takaice, an kai wa ƙasar Ukraine gagarumin harin kutsen yanar gizo, inda take yi wa 'yan ƙasar gargaɗi da su yi takatsantsan da lamarin kuma za su ga mafi muni. Yayin da kasar Rasha da ta girke dakarunta 100,000 a kan iyakar makwabciyarta, ta saki hotunan talabijin a yau Juma'a na ƙarin sojoji da suke a tasayi. A yau Juma'a, Koriya ta Kudu ta ba da rahoton cewa Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami da ake ganin wasu makamai masu linzami na ballistic ne, gwajin makamai na uku da Pyongyang ɗin ta yi a cikin wannan sabuwar shekara. Kaddamarwar na zuwa ne sa'o'i bayan kashedin ma'aikatan harkokin wajen Koriya ta Arewa akan ɗaukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da Amurka ta ɗora mata game da gwaje-gwajen makamanta na baya. A ƙarshe, a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana ba da shawarar amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar COVID-19. Magungunan sun haɗa ne da baricitinib da kuma sotrovimab. An ba da shawara sosai akan amfani da baricitinib akan masu tsananin fama da COVID-19 ko kuma suke cikin mawuyacin hali, in ji WHO.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Magyari da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jude Leather Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.